إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متن أصبر هدوغوتن جماد الأولى hudugotan jumadal ula hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 249 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكد سند السنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعة لنتاريه منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كومي دروان كني دنگني لتاريه دا سار رأيور منزل الله صلى الله عليه وسلم دا شريع سا دا بياني أكن يديك بدان دا الأمر الرأيو سا da alaƙokinsa da mutane malamai suna jinjina ma Ibnul Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa kuma da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi yayin da malamai yace faslun wa mimma waqa'a fi hadisi al-ifki anna fi ba'd turuq al-bukhari عن أبي وائل أم مسروق قال سألت أم رمان عن حديث الإفك فحدثتني قال غير واحد هذا غلط ظاهر فإن أم رمان ماتت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبرها ما لن يتشف فصل قاوت قبع ينا بياني أكن tarihin hadithul ifk wato labarin ƙarya da kage da kazafi da munafikai su ibnu ubayy ibn salul suka yi wa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala da kanshi ya dauki dawainiyar barantar da ita muna jin bayani akan wasu sarkakiya da malamai suka tattauna akai dangane da labarin wannan kissa mun ji batu akan shin da gaske ne akwai Sa'd ibn Mu'adh ko kuwa babu shi a wannan kissa mun ji tattauna akan wannan a darasi na baya sai ya ce wa mimma waqa fi hadithul ifk daga cikin abin da yazo na sarkakiya wanda malamai suka yi ta magana akai a cikin wannan kissa ta hadithul ifk anna fi ba'di turqi turqil bukhari a cikin wasu hanyoyin isnadin nan a cikin wasu isnadoji na wannan kissa wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da su an abi wa'ilin an masruq daga abu wa'il daga masruq bin al-ajda al-hamdani rahmatullahi alayhi wani babban tabi'i cikin muhadramun wanda ya rasuka ta 63 ko wani abu makamancin haka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin labarin sa kamar yadda zahabi ya bayar cewa sayyidina Umar ya canza mishi sunan babansa ya tambaye shi me sunan babanka yace al-ajda yace sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ajda shaytan naja annabi yace sunan ajda sunan wani shaydan ne anta ibn abdurrahman shabi yake cewa wa ra'aytuhu fi diwani naga sunan shi an rubuta shi a cikin rijistan wadanda ake basu albashi ko makamantan haka an saka masruq ibn abdurrahman wallahu a'lam to wannan babban tabi'i ya ruwaito kissan yace sa'altu ummu ruman na tambayi ummu ruman mahaifiyar aisha kenan radiyallahu anha wa alibnatiha aisha an hadisul ifk game da hadisul ifki da ya faru da yatta fa haddathatni sai ta bani labarin nan kamar yadda yake a cikin sahih bukhari a cikin kitabu akhbaril anbiya can bukhari ya kawo shi inda yake magana akan fasara laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'il wannan wannan magana qala ghayru wahid sai malami fiye da daya suka ce hadha ghalatun zahirun wannan kuskure ne karara. Malamin da ya fara yin wannan magana shine al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi, kama yadda Ibn al-Jawzi ya bayyana a cikin littafin shi mai suna Kashful Mushkil. Sannan a baya ga shi al-Imam Ibn Hajar shi ma ya kwararo wannan magana. Zamu ji magana shi game da wannan mas'ala a cikin muqaddimar Sahih Bukhari wato Hudar Sari kenan. Iskaliyar kama yadda zai zo ya bayyana mana ita a nan shine dan me za a ce, ya za a ce masruq ya ruwaito daga Ummu Ruman, bayan kuma Ummu Ruman ta rasu ne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya riske ta to a zamanin manzon Allah ya riske ta kenan, to shi ma sahabi ne, wanda kuma ya tabbata ba sahabi bane, muhadrami ne, ya rayu ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzon Allah ba, dan haka ya samu falalar zamanin amma bai samu falalar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Akwai su daidaiwa ire-iren waɗannan tabi'ai manya. Shine malam yace wa qala, yace man sarrahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Ummu Ruman matat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, domin Ummu Ruman ta rasu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana raye sanata wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha, annabi da kanshi ya shiga cikin kabarinta. Wannan ya faru a shekara ta 6 kamar da aka bada labari, riwaya tana cikin tarihu al-Awsat da al-Kabir na Imam al-Bukhari, ya bada labari daga Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda ya ambaci wannan labari, amma shi kanshi Bukhari ya nuna cewa lallai wannan labari akwai matsala a cikin sa, labarin cewa ta rasu shekara ta 6 akwai matsala a ciki. Kamar yadda kuma Ibrahimul Harbi shi kuma ya ambaci cewa ta mutu ne a zamanin halifancin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda. Shi kuma Ibn al-Jawzi da shi da al-Khatib al-Baghdadi da suka soki riwayar, sai suka ce ai saboda riwayar Husayn ibn Abdurrahman al-Sulami daga Shaqiq dan Salama, wanda kuma shi wancan bawan Allah Husayn ibn Abdurrahman ya samu ikhtilati a rayuwarsa karshe, to tayi wannan hadisin na daga cikin abubuwan da ya karantar bayan ya samu ikhtilati. Ga dai mu ji karin bayani daga Ibn Hajar. To dan haka kaga akwai kikika ka anan ke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shiga kabarinta, kuma ma har yace man sarrahu an yanzura ila imra'atin min al-hur al-ayn falyanzur ila hadhi, wanda da yake so ya ga wata mata cikin hur al-ayn to ya kalli wannan baiwa Allah. Hadisin nan yana cikin littafin Tabaqat na Ibn Sa'd da At-Tarikh na Imam al-Bukhari da Ibn Manda da Abu Nu'aym, dukkan su ruwaito wannan ta hanyar Hammad dan Salama daga Ali ibn Zaid ibn Jad'an, shi kuma daga Al-Qasim dan Muhammad har zuwa ƙarshe. Qalu, suka ce su malaman suka ce law kana masruqun qadima al-Madinata fi hayatiha wa sa'alaha, ta ce masruq ya zo ainihin Madina tana raye kuma ya mata wannan tambaya, ta bashi wannan amsa lalakiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to da ba abin da zai hana shi gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu, kuma da ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa masruqun innama qadima al-Madinata ba'da mauti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka akan cewa masruq ya zo Madina ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wa qala, kuma yace wa qad rawa masruqun an Ummu Ruman hadithan ghayra hadha, mai wannan magana yace kuma banda wannan labari na kissar al-ifk, masruq ya ruwaito wani hadisin daban daga wannan mata mai suna ainihin Ummu Ruman mahaifiyar sayyidatina Aisha radiyallahu anha. Malam yace fa arsala riwayata anha, daka yayi riwaya ce take mursala, isnadin bai cika ba. Fa dhanna ba'd ar-ruwati annahu sami'a minha, shi wasu masu riwaya su suka tsammanin cewa lalle masruq ya ji hadisi daga ainihin Ummu Ruman. Fahamala hadha al-haditha ala as-sama, shi suka dauka cewa ya ji daga bakin ta ne. Wa qalu, suka ce la'alla masruqan qala, tayyu masruq cewa yi su'ilat Ummu Ruman, an tambayi Ummu Ruman. Fatasahhafat ala ba'dihim, sai wasu masu riwaya sai suka tashifin sa suka rubuta sa'alat lianna minan nasi man yaktubu alhamzata bil alifi ala kulli hal kuma cikin mutane akwai wanda yake rubuta alhamza akan alif a kowane waje akwai kaida imla'i na alhamza wani lokaci ganta akan alif wani lokaci akan wawu wani lokaci akan ya'u wani lokaci a ƙasa wani lokaci akan nabira wani wato dan tsolan harafi irin kaman ba'un ko ta'un kuma kaman haka to kowanne akwai kaidar sa ana lura da wasalin da ya rigaye ta idan fataha ce ta rigaye ta za a saka ta akan alif idan kasara ce ta rigaye ta za a saka ta akan ya'u idan damma ce ta rigaye ta saka ta akan wawu idan ta zama sukuni ne ya rigaye ta ko madda alifun madda shine yake saka ta a ƙasa kaman jaa da sha'a da makamantansu ai dun zauna illahi ko to kuma godanda ko a ina ne sai su saka ta akan alif wasu suna rubutu a haka cito watakila abinda aka ce aka masarufu ya faɗa su'ilat kaga ya kamata a saka ta akan wato nabira an saboda tana tsakiya ne wannan nabira ne take da ya'u su'ilat ita take da ya'un ko wawu idan ta zo a tsakankani haka an rubuta ta su'ilat maimakon suwi ne ai su'ilat to sai a saka ta akan wannan nabiran kamar yadda aka yi anan sai wani da ya zo rubuta nashi sai ya maida wannan nabira ɗin sai ta zama alu sai ya ɗaura alhamza akai to da haka wani ya zo karantawa sai ya karanta da sa'alat ko kuma ya karanta da sa'altu kamar da aka karanta an sa'altu ummar ma malaman su khatib da ibnu jawzi su ne suke ta wannan dabdala da kokarin samun makansu mafita bayan da suke waccan magana malam ya ci gaba da cewa وقال اخرون واسمه سكتي كل هذا لا يرد روايه السيئه التي ادخلها البخاري في سي واسمه لما سكتي سم دو wannan faditashi bazai sa a tunku da riwaya ingantacciya wacce al-Imam al-Bukhari ya sanya a cikin littafin sa ba wa kad qala ibrahim al-harbi wa ghayru musamman ma saboda ibrahim al-harbi da wannan sa sun ce inna masruqan sa'alaha walahu 15 sana masruq san da mata wannan tambayar shekarar sa 15 wa mata walahu 78 sana ya rasu shekarar sa 78 a cikin shekara ta 63 bayan hijira inna masruqan suka ce wa umruman aqdamu man haddatha an umruman ita ce mafi tsufa daga cikin mutanen da ya bada ya hadisin nan daga gare su wannan dai shine yana fadan ɗayan jalibin ne bayan fadin maganar su ibnu jawzi da khatibu da kuma mutane irin su ibnu abdul barri a cikin al-isti'ab da al-qadi iyab dukkanin suna daga cikin wanda suke cewa riwayar masruq daga ummu ruman riwaya ce mursala dukkan su waɗannan maganganun suke to yace wa qalu waɗannan malamai suka ce وما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح بياني akan cewa ta mutu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kabarin ta da kanshi suka ce wannan hadisi bai inganta ba san bai tabbata ba saboda mene suka ce wa fihi illatani akwai illoli guda biyu tamna'ani sihhatahu wanda ba za su bar shi ya inganta ba ihdahuma illa ta farko riwayatu ali ibn zaid ibn jud'an ibn ali dan zaid dan jud'an wato ali ibn zaid ibn abdullah ibn zuhair ibn ubaidillah ibn jud'an at-tamimi al-basri ad-dharir dai daga cikin malamai kamar yadda zaka yake cewa ahadul huffazi wa laysa bis-sabt dai daga cikin malamai ne amma ba shi da tabbas hadisin sa dan haka zaka ga malamai suna gudun hadisin shi ya samu ikhtilafi a ƙarshe a cikin asabul kutub sita al-arba'a sun fitar da hadisan shi da bukhari a cikin littafin shi al-adabul mufrad da al-imamu muslim a wuri daya a cikin as-sahih din shi wuri dayan ma ya gwama shi da thabitul al-bunani wannan hadisi na ainihin wato kissar cewa ranar yakin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi a wani waje shi kadai daga shi sai wasu mutane guda bakwai cikin ansaru wanda suka dinga kare shi haka kashe su gaba gidan nan to wannan kisan ka duba isalin ta zaka ga daga Ali ibn Zaid ibn Jad'an tare da Wasabit al-Bunani haka Muslim ya gwama su a waje to anan ne kadai yake da hadisi a cikin sahih Muslim daka magana mai inganci shine mutum ne mai rauni daka zaka ga wannan magana haka za a jefa ta a cikin Al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwayat kutub sita haka Ibn Hajar a cikin taqribu ta'dib cewa da'ifi mutum ne mai rauni ina fata mun gane wannan kaga wannan mai rauni ba za a anshi maganar sa kuma har ta sabawa abin da ke cikin Bukhari kuma akan haka a ce a kuskuranta abu da abin da ke cikin Bukhari ba zai yi ba malin ya ci gaba da cewa wa huwa da'ifun da'iful hadith la yuntaju bi hadithihi wa thaniya nabiyyu annahu rawahu an al-Qasim ibn Muhammad an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi ibn Zada'an din ya ruwaito wannan riwaya ne daga al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakar as-Siddiq daya daga cikin al-fuqaha as-sab'a din al-Qasim ibn Muhammad jikan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu shine yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam wal-Qasim lam yudrik zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qasim bai riski zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk da yake labarin da yake bayarwa labarin kakashi shi amma bai fadu waye ga ya masa mare ya ci gaba da cewa fa kaifa yuqaddamu hadha ala hadithin isnaduhu kashamsi yarwihi al-bukhari fi sahih idan me za a gabatar da wannan magana akan hadisin da isnadin shi fari ne kar da inganci kamar rana wanda kuma yake cikin sahih al-bukhari wa yaqulu fihi masruq wanda a cikin masruq yace haddathatni ummu ruman a ce ummu ruman ta ba yace ummu ruman ta ba da labari sa'altu ummu rumanin fa haddathatni wa hadha yaruddu wa hadha yaruddu an yakuna lafzu su'iltu wannan yana maida martani akan cewa wancan lafazin su'iltu ne domin gashi ya ce a wani waje sa'altu ummu rumanin fa haddathatni da yace fa haddathatni ya kore duk wani shakka da ake ko wani ihtimali da ake kawo a can wajen waqad qala abu nu'aym fi kitabi ma'rifatus sahaba al-imam abu nu'aym a cikin littafin shi ma'rifatus sahaba yace qadqila an ce wai inna ummu rumanin tufiyat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa wahab an ce wai ummu ruman ta rasu ne a manzon Allah yana raye yace wannan kuskure ne ba daidai bane hasabi ta rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ashad ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama dahara ta rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamani wanda yake sananne to wannan ke to bari mu ji magana da al-imamu al-hafiz ibn hajar ya fada dan gyara wannan magana ka san idan abubuwa suka rikice dole sai an nemi manya-manyan kanakawa manya-manyan malamai ibn hajar yana daga cikin manyan malamai muhaqqiquna waɗanda dole idan ta rikice sai an koma magana su to bari mu ji inda magana ta kwana daga cikin littafin hudar sari wato muqaddiman sharihin sahih al-bukhari na ibn hajar gashi da yace qala al-khatib akhraj al-bukhari am masruq an umm ruman radiyallahu anha wa hiya umm aisha tarafan min hadith al-ifki wa huwa wahab lam yasma' masruq min umm ruman masruq min umm ruman radiyallahu anha yace khatib yace bukhari ya fitar da wani sashe na hadithin nan na al-ifk daga umm ruman ta hanyar masruq sai ya ce amma kuskure ne inji khatibu lam yasma masruqun min ummi ruman radiyallahu anha li'annaha tuwfiyat fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam so ta mutu ne annabi yana rayi wa kana li masruqin hina tuwfiyat 6 sinina masruq shekara sa 6 lokacin da rasu qala yace wa khafiyat hadhihi al-illatu ala al-bukhari inji khatibu yace bukhari bai gane wannan matsalar ba ta buye mushi wa adhun musliman fatina ina tsammanin muslim shi ya tsinkayo wannan illa li hadhihi illa falam yukhrijhu yafta da wannan hadisin lahu ta hanyar masruq ba walau sahha khatib yace ga wannan magana ta inganta hadha la kana masruqun sahabiyan to da masruq ya zama sahabi kenan la mani alahu min as-sama'i min an-nabi sallallahu alaihi wasallam da babu yadda za a ce ya zo Madina ya ji wannan hadisi a gun Umar Ruman kuma bai ga manzon Allah bai ji hadisi daga gare shi ba alayhi salatu wassalam sai malam ya ce khatib ya ci gaba da cewa wa zahiru annahu mursal zahirin magana dai wannan hadisi mursali ne Kala, Khatibu yace wa ra'aytuhu fi tafsir surati Yusufa min as-sahihi am masrukin kala sa'altu Umm Ruman fa dhakara yace na ganshi a babukan tafsir surati Yusufa ya kawo shi wa huwa min riwayati Husayn an Shaqiq am Masruk kamar da muka ambata daga Shaqiq daga Husayn daga Shaqiq daga Masruk wa Husaynun ikhtalata Husayn ya samu cakudewar hankali kwakwalwarsa fala'allahu haddatha bihi ba'da ikhtilafihi tayi ya bada wannan riwaya ne bayan kwakwalwarsa ta rikice wa qad ra'aytu min riwayatin ukhra anhu an shaqiqi amma suluki wa qala sa'altu Umm Ruman fala'alla qawluhu fi riwayatil bukhari sa'altu tashifun min su'ilat duk wannan kamar da dai muka ce wa qala ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr yace a riwayati masrukin an Umm Ruman mursala wa tabi'ahu wanda yabi sawun ibn Abdul Barr shine ware yace wa tabi'ahu ghayruhu wani wa tabi'ahu al-qadi iyad wa tabi'ahu ma jama'atun min al-muta'akhirin malamai da dama daga cikin malaman baya suka bi wannan magana al-muqallidina lil khatibi dukkaninsu magana khatibi kai suke bi duka shi suka bi ba sai wani bincike ba wa ghayruhu shi da wani sa bayan da ya kawo wannan magana sai ya ce wa indi ni a wajena ni Ibn Hajar annal ladhi waqa'a fi sahihi huwa sawab lalle abin da ke cikin Bukhari din nan sa'altu Umm Ruman to shine didi war rajihu shi ya kamata a kata zuwa gare shi wa zalika anna mustanada haula domin madogaran da waɗannan malaman su Ibn Abdul Barr da su Qadi Iyad da su Ibn al-Jawzi da Khatib wanda shine limamin sa a wannan tawaga madogaran su shine inqita'u hadhal hadith cewa wannan hadisi munqati'i ne wa inna ma huwa maruwiya abinda suke so su kafa hujja da shi akan cewa isnadin munqati'i ne shine abinda aka ruwaito an Ali ibn Zaid ibn Jud'an wa huwa dha'ifun an Umm Ruman anna Umm Rumana matat sanata 60 bayan da muka ji a baya cewa ta mutu shekara ta 6 wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam hadara dafnaha manzo Allah ya halarci rufeta wa qad nabaha al-bukhari fi tarikh al-awsat was-saghir ala annaha riwayatun da'ifa imam al-bukhari dai kawo wannan tarihin a cikin at-tarikh al-awsat was-saghir sai yace wannan riwaya yayi ishara zuwa ga mai rauni ce fa qala yace fi fasli man mata fi khilafati usman a inda yake magana akan tarihin wanda suka mutu zamanin sayyidina usman sai yace qala ali ibn zaid an al-qasimi matat Umm Ruman fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam sanata 60 قال البخاري سي بخاري يتي وفيه نظر مغنى تي ده تكي ده تابابا وحديث مسروق اسند اي اصح اسناد بخاري يتي حديث مسروق يا في انغنچ وهو كما قال ابن عزري يتي wannan magana haka take وقد جزم ابراهيم الحربي الحافظ بان مسروقا انما سمع من ام رومان في خلافه عمر yayin da kuma Ibrahim al-Harbi ya tabbatar da cewa Masruk ya ji wannan hadisi da ya ji ne abu Umm Ruman a zamanin Umar wa qala Abu Ma'in al-Asfahani Aisha Umm Ruman ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallama dahara ta rayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon zamani qultu Ibn Hazirin yace wa mimma yadullu ala da'fi riwayati Ali ibn Zaid ibn Jud'an ma thabata fi sahih min riwayati Abi Usman an-Nahdi an Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ma anna ashab as-suffa kanu nasan fuqara wannan hadisi ya daga sabon yake tabbatar da raunin wancan riwaya maganar kissar ashabu suffa a cikin kissar fi abdiyafi Abi Bakr annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar yakan bakuntar da su ya ba su abinci wa fihi qala qala Abdurrahman Abdurrahman yake cewa inna ma huwa annahu wa ummi wa imra'ati wa khadimun wa khadimu baitina yace da mamata da matata da mahaifiyata da wata da wani mai aiki a gidanmu su suke aikin shirya abincin wa Umm Abdurrahman hiya Umm Ruman mahaifiyar shi da yace tana yin aikin shirya wannan abincin ita ce da Umm Ruman din nan lianahu shaqiqu Aisha wa Abdurrahman wa lianahu shaqiqu Aisha saboda dan uwan Aisha ne uwa ɗaya uba ɗaya wa Abdurrahman innama aslama ba'da sanata 60 to Abdurrahman din nan da yake bada labarin cewa ana dafa abinci a gidansu ana gayyato ahlu suffa su zo su ci kuma mahaifiyar shi na cikin masu dafa abincin bai musulunta ba a shekara ta 6 nan da aka ce mahaifiyar shi ta mutu ko mun gani kaga bayan da ce ta mutu kuma ta dawo tana bada abinci baya Madina a lokacin dan haka ya musulunta ne daga baya
وذكر الزبير بن بكار من طريق ابن أيينة عن علي بن زيد بن جدعان أن إسلام عبد الرحمن كان قبل الفتح وكان الفتح في رمضان سنة 8 يا مسلمين قبل فتو مكة فتو مكة كما إن شاء أوتن تقوى وتر رمضان شكرا تقوس فبان الضعف ما قال علي بن زيد في تكييده وفاة أم رومانة ما أمشتهر من سوء حفظه في غير ذلك فكيف تعل به الرواية الصحيحة والمؤتمرة كذا يتبت شوية كسكري وزم فلن تاريه متوجة تتيا إذا أنفني دا مجانا شتم تمن دكي دروني كده حد أمهونا سنن كم يرود أكرشي أدو كم مجانا شي أي ورقي دا مجانا دكي شتم بخاري وانا بزيم با ما ليه شو والله أعلم تريدو أتكن تقريب تهذيب ديدو كان ترجمة تسيب دون قولي مجانا يتي أم رومان الفراسية زوج أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن صحابية صحابية يقال اسمها زينب أنتي سننت زينب وكيلة ضعب يتي زعم الواكدي واكدي شيني فارق أم مجانا ومن تبعه لو أنت سكر بيه مش أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتامت النبي أنا رأي ونزل قبرها النبي يشك قبر انت سيتي وصيو أنها عاشت بعد مغانا من إنجن تتارى إباية منزل الله صلى الله عليه وسلم ورواية مسروق عنها مصرح فيها بالسماء منها رواية مسروق ديتي حدثتني كررا في سيد البخاري تنا ناشك البخاري سيتي وليست بخطأ باكسكري وتي كما زعم بعضهم كما عندو سكتي ومغاني الإمام الذهبي أبو ما مايكي ضد قلافة شبه بحرار ونم مسألة ذاك أنك كوما تكل التافنش وات الكاشف في معرفة تمره رواية في الكتب الستة شيك مسيكي تيوى أم رومان والدة عائشة أنها مسروق مسروق ينا رواية دقريتي فقال سألت أم رومان ناتم بأم رومان سيتي قال الخطيب خطيب ياتي سوابه سئلت أم رومان كما يدى مكاجة سيتي وبعضهم يكتب سألت بألف قال الزبير والواكي دي ما تتسانت ستة أبن دي فرأت ويكينا كاغا كمان بي حرر مسألة أما أتكين التاريخ الكبير تو أنني يهي وتا إشارة تكي نوني إذوا غشيما ينا دا تابابا غمدا وانا دم أتند يتي تامتو أزل هجة أوتن ذو الحجة نوال نشكرة تشير يتي ماتت أم رومان بنت عامر ابن أوامر الكنانية أم عائشة رضي الله عنها سيتي أخرج البخاري من رواية مسروق عنها حديثا بخاري ابتدى حديثي دقى مسروق تهانيتا سيتي وهو منقطع حديثي نيدي يكي دا جيب يا إسنادس لأنه لم يدركها دم مسروق بيرسكيتا با أو قد أدركها كوكما هلا يا رسكيتا فيكون تاريخ موتها هذا خطأ in ko har ya risketa to cewa ta mutu shekara ta 6 kuskure ne kaga sai ne tabbatar da wannan magana sannan sai ya sake kuma dan kamar rawar kafa haka akai to wannan dai haka Allah yake ikon sa dan ya nuna mutane su yan adal ibnu hajiri shine wanda ya cinki asalin abin da yake daidai din kuma ya tsaya akan shi kuma kun tuna a can baya mun yi magana kan irin wannan mas'ala cewa ba a kokarin kuskurantar da riwayar thiqat saboda kawai wani za'am ba a kokarin kuskurantar da riwayar thiqat suna da kwarjini waɗannan malamai na da suna da kwarjini kawai a tun kuɗe riwaya saboda wani abu can haka da aka hararo to wannan ke sai mu koma ciki da malamin yace faslun wa mimma waqa fi hadisin ifki anna fi ba'd turqi har ila yau a cikin wasu hanyoyi na hadisin ifki ya zo a cikin wasu hanyoyi na hadisin cewa anna aliyan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallama لما استشاره سل الجارية جارية تصدقك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشاورة أبو سيدنا علي رضي الله عنه ياقك غني الأمرنا سيتي منزال صلى الله عليه وسلم سل الجارية كتنبي بي ودك مت أيكي مي أيكي أكدنت تصدقك ذات غير متكسكيا فدعا بريرة سي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كرا بريرة فسألها سي تنبيت فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائب على التبري تشي نيبن سنقومي غريتا با سي إرن أبند مكيري يكي سني غمد زناريا مكيري يكي سني غمد زناريا شيني الخلوص من العين yana makirin ya kalli zinariya ta gaske ya tabbatar da bata da wani aibi yadda go a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ahmad cewa ma ya'lamu sa'ibu ala tibri dhahabil ahmar ban san komai gare ta ba sai irin abinda mai kiran jan azinariya yake ganewa na nagartata to yadda yazo a cikin sahih Bukhari a wasu riwayoyi ya zo da cewa fasa'ala anni khadimati sai tambayi mai mun aiki a muslim kuma fasa'ala jariyati sai tambayi baiwata ya zo a cikin wata riwaya har ila yau kamar da Ibn Hajar yake fada za mu zo mu ji wannan bayani ya zo a wani wajen yace mata fasa'ala barirata sai tambayi barira can da aka ce salil jariya al-imam sandi a cikin hashiya ta Bukhari da al-Mubarak Furi a cikin sharhin sunan Tirmidhi sune suka fara fitowa karara baya ga malamai na can baya amma wanda suka fito karara suka ce wannan jariya da ake nufi barira ce barira dai wannan mai hadisin fi barirata salasu sunan wanda aka yanta ta maganar innamal wala'u liman ataka da maganar bata zabi da aka yi akan mijinta mughib da sauran bayanai to wannan mas'alar malam yace fa qalat ma alimtu alaiha illa ma ya'lamu sa'ibu min at-tibri aw kama qalat ko kuma kamar tace wa qadis iskila hada wannan ma akwai sarkakiya fa inna barirata innama kanat wa ataqat ba'da hadha bi muddatin innama katabat wa ataqat ba'da hadha bi muddatin tawila domin barira ta yi makanta mukammata mukataba ne cewa ki je ki kawo mana abinda zaki zama ya kuma ta entune bayan tsawon lokaci bayan wannan wannan lokacin haka bata faru ba to ya aka zama tana ɗakin Aisha kuma ita ce mai mata aiki sai daga baya ne wannan abin ya faru na kissar ta babu mai shakka akan wannan wa kana al-Abbas ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ka fil madina sayyidina Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana Madina والعباس انما قدم المدينه بعد الفتح سند ابن يفاول نقصه بريرا عباس ينا مدينه عباس كما يزو مدينه ني يا زونا بايم فتح مكه ان aka gana Abbas yana Madina saboda zaka ji a cikin kissar walihaza qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad shafi'a ila barira bayan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nemi barira ta yi hakuri an turaji zawjaha fa abat an turaji bayan da aka yanta ta to yanzu tana da zabi wa khuyirat fi zawjiha kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa tunda ita ƴa ce ba baiwa ba shi kuma mughifu wato bawa ne mijinta to tana da ƴancin ta kashe auren sai kuma ta zabi wannan kashe auren ta ƙi hakura ta zauna da shi ya dinga binta a cikin titunan Madina yana roƙonta yana bata hakuri har ana ganin hawaye yana zuba a cikin gemunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mishi sai kira barira ya ce ke ku ki hakuri mana bawan Allah nan kun zauna zaman amana zaman mutunci zaman soyayya ki hakuri mana tace ya manzo Allah shawara ce ko umarni annabi ya ce inna ma ana ashfa ni tausayi ya bani wallahi ina nema mishi mafita ne saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai haka ne ka bani da shi ko ya manzo Allah to shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ya ce ya Abbas ala ta'jabu mim bugudi barirata mughithan wa hubbihi laha baka mamakin yadda mughithu yake matakar kaunar barira ita kuma take matakar kin shi akwai mamaki wanda kake so bai san ka abun mamaki ka kasa hakura ka kisan shi shi kuma ya kasa hakura ya so ka ko ta kasa hakura ta so ka ko ya kuma ta so ya zama kana so ne ana san ka shine dadin shi amma ba a san ka kana so ko ana san ka baka so duka zaka tawo shi ne indin wata tana ce tana son ka baka son ka haushi ta zaka dinga ji haka mace ma in wani na ce yana son ta ba ta shi zaka dinga ji haushin shi shi kuma ya kasa yau kan shi fada to wani abu ne mai wuyan fassara so kamar da suke cewa menene suke cewa yasubu tabrimu hujja baya da bayani akan so da ki yana da wahala to wannan yanzu kaga ya gwada mana cewa Abbas radiyallahu anhu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halarci a Madina kissan ta faru yana cewa to kissan ta faru ne kenan bayan zuwan Abbas to Abbas kuma ya zo ne bayan fatuwar Makka, yanzu kuma ana magana akan shekara ta biyar ne bayan hijira, to kaga ba zai yi a ce barira bace, ko mun gane, to shine sai yace fa fi qissatil ifki lam takun bariratu inda Aisha, lalle a qissar ifki dinnan barira bata wurin Aisha, inji Ibn Qayyim kenan, wa hadha alladhi dhakaruhu in kana laziman fa yakunu alwahmu min tasmiyatil jariya barira. Wannan abin da malaman nan suka ambata masu riwayar nan, in dole ne sai an ambace shi to sai a ce kuskuren da ya faru shine wajen fadan sunan na baiwan ne, wasu sun ji an ce salil jariyata ko fasala anni khadimati, kawai sai suka fasara cewa barira ce, walam yaqul lahu aliyun salil barira, aliyu bai ci mishi tambayi barira ba, wai na ma kala fasalil jariyata tasduqaka, zata maka zata ga ma gaskiya, fa zanna badu ruwati annaha barira, sai wani mai cikin cikin mariwayata yace kawai barira ce, fasan ma ha bi dalika, sai kira ita da wannan suna, wa illam yalzam bi an yakuna talaban mughithul laha, talabu mughithul laha istamarra ila ba'd al-fath wa lam yasmina, yace sai dai in zamu ce tun wancan lokacin tun shekara ta biyar ko ta shida ne abin ya faru da gaske, barira tana ɗakin Aisha, shi kuma mugisa ɗin nan bai gushe ba shekara uku yana binta yana roƙonta Allah annabi ta yadda har zamanin fatuwar Makka, sai dai in haka za a ce, yace in aka faɗa haka wa lam yasmina bai cire rai ba, za a samu mai nacin da zai dinga yin haka, shekara uku wani abu ne mai yawa a gun wanda yake so ya yi winin soyayya wanda yake so, ko zai iya wuce haka ma yana kuma tarayi, in aka faɗa haka zalim ishkalu sai ishkalin ya ainihin ya kau, wallahu a'lam, Allah ya fi sani dinto. Anan ma bari mu ƙara zabin da Ibn Hajar yake jama'a, yau dai shine baka nake mun mai warware mana, Allah ya saka mai da alheri, dama irinsa ake nema malamai mu haƙiƙai babu irinsu yanzu, gashi da ya zo a cikin mujalladi na bakwai na Fathul Bari na takwas, amin, a cikin Fathul Bari yake cewa wa qad qila inna tasmiyataha huna wahamu, an ce faɗin sunanta barira a nan kuskure ne, li'anna qissataha kanat ba'da fati makka kama sayati, saboda labarin ta bayan fatuwar Makka ne kamar yadda za a ji a nan gaba, annaha lamma khuyirat fakhtarat nafsaha wa kana zawjuha yabki fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil abbas ya abbas ala ta'jabu min hubbi mughisin barirata al-hadifa, zuwa kashin shi kamar yadda muka ji, wa sayati zai zo a gaba, wa yumkinul jawabu bi an takuna barira, yace to amsar da za a bayar sai a ce in ma barira ce, kanat takhdimu aisha wa hiya fi riqqi mawaliha, babu mamaki a ce tana can a gun iyayen gidanta, amma tana ma Aisha aiki ne a lokacin an mata mukataba tana neman kuɗin, sai Aisha ce to ki dinga mun aiki a gidana ina biyan ki, zai yi a ce bai wani kuma tana aiki a gidan wani, wannan abu ne da za a iya fahimta, amsa ta farko ke yace wa amma qissatuha ma'an fi mukatabatiha wa ghairi dhalika fa kana ba'da dhalika, wato qissarta na mukataba ita kuma bayan nan bi mudda au anna sma hadhihi aljariya almadhkura, ko kuma mu ce sunan bai wanda aka ambata anan a fi hadisin ifki wa faqa sma barira, sunan ne iri daya wanda ke ma Aisha aiki a yanzu a kisan ifki sunanta barira, waccan baiwar ita ma da aka mata mukataba ita ma sunanta barira, abu ne mai yuwa wannan, Allah ta qala hatta khayyu wajen zama albadru zarkashi fi ma istadarakatu Aisha ala sahaba an tasmiyata hadhihi aljariya bi barira mudraja min ba'd alriwayat azzarkashi mai litafin al-isaba lima istadarakatu Aisha ala sahaba, litafi wanda yake magana akan kurakuran da Aisha ta kama wasu sahabbai da su, wasu ta ci gyaran su gyaran ya ci, wasu kuma ba su ci ba, akwai gyare-gyaren da ta ci wanda ba ta san abin ba ne, ita ne ba ta sani ba, amma tana ce ta ce haka ne, ko kuma iya ilimin ta kenan, maganganu ne da yawa akai kowanne sai an tantance, to a wancan littafi shi azzarkashi sai ya tabbatar da magana cewa wannan sanya sunan barira idraji ne daga wasu masu riwaya, wa annaha jariyatun ukhra, cewa wata ɗaya ce wata baiwa ce daban, wa akhadahu minhu ibnul qayyim, daga nan ibnul qayyim ya dauko wannan magana, inji Ibn Hajar ibn al-Qayyim alhamdali fa innahu qala, domin ibn al-Qayyim ya ce tasmiyatuha barira wahamun min ba'd ar-riwati fa inna aisha innama ishtarat barira ba'd al-fath wa lamma katabata aqaba shira'iha wa ataqat khayyirat fa ikhtarat nafsaha fa dhanna ar-rawi anna qawla aliyyin wa sanil jariya tasduqaka annaha barira faghalita, kamar yadda muka ji wannan bayani cewa an sa mata mukataba ta biya, aka bata zabi ta zabi kanta, to da mai riwayan ya turo wannan bayanin kawai sai dauka da aka ce aljariya sai dauka kawai ta ake nufi sai kuskure. Kala sai Ibn Hajar yace sai wato shi malam Ibn Qayyim yake cewa hadha nau'un ghamidun la yantabihu lahu illa al-huzzaq, wannan wata sarkakiya ce ba kowa ke iya tsinkayanta ba sai haziƙan malamai. Haka mutun da ɗan gagaji ne da masu karantawa, tunda kake da labarin kisan ma ka taba jin wannan rikicin, baka taba jin wannan rikicin ba, to saboda wataƙila abun masu wa'azi kawai kike jinta, amma tunda daga bakin malamai ne ga gagaji suna faɗa, su abun ma ya zama jinin jikinsu. Sai ya ce qultu ni Ibn Hajar, sai na ce wa qad ajaba ghayruhu bi annaha kanat takhdumu Aisha bil ujra, wasu malamai sun bada amsa cewa tana aiki ne a gidan Aisha ana biyanta lada, wa hiya fi riqqi mawaliha, tana cikin wato bauta ga iyayen gidanta, qabla wuqu'i qissatiha fil mukataba, tun kafin wancan mukataba. Sai Ibn Hajar ya ce wa hadha aula, wannan fasara tafi dacewa min da'awal idraj, kawai maimakon haka nan kawai a ce wani mai riwaya ne ya soka kalmar, wata ghalitul huffaz, ko kuma kuskurantar da mahaddata, shine magana da muka fara kansu. Bai yiwa kawai daga kaga abin da bai maka ba ka ce kawai ai wani kuskure, wannan nan wanda ya haddace shi sun fi dubu, kai kuma kana nan ko guda 20 baka haddace ba ka ce kuskure. Wannan hanya ce jama'a ta ƴan bokon zamani da ƴan waɗanda suke so su dinga rikita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da suka karanta idan kwakwalwarsu ta kasa suranta shi kawai sai su ce ƙarya ne, su bashi mummunan ma'ana. Zaka gansu suna nan, ga su nan a cikin mutane, wasu da rigan malamai, wasu da rigan ƴan boko, wasu da rigan masana ko analyst ko masana tarihi ko irin da ake ce musu masu fassara al'amuran yau da kullum, ga su nan dai batattu ne iri daban-daban da jahilai a rigan malamai. Dan yana da sauki kawai ka ce kaza ƙarya ne, abu ne mai sauki, kowa na iya faɗan wannan, ko ban yarda da kaza ba, kowa na iya faɗan wannan ya ga dama, amma ya za ka tabbatar a ilmance ina ne kuskuren? In an zo magana ku sai sace yanzu a ce an danganta wa manzon Allah wannan ai wulakanta annabi ne, a kai kake da shi a matsayin wulakanci saboda tunaninka mummuna ne, yadda kake suranta abu to ka dauka kowa kai yake kallon shi. Ina fata mun gane wannan jama'a, idan ka ga ka kasa gane hadisi to kuma kuma da suka san shi, kuma Allah ya huwa ce al'umman musulmai waɗannan mutane ga sunan tun daga kansu Khatibu din nan, su Ibn al-Jawzi, su Ibn Hajar, su Aini, su Zahabi, su Ibn al-Qayyim, ga sunan birjik bila adadin, waɗannan wanda zaka iya tunawa ne kawai, kowannensu kogi ne cikakke da ruwan ilimi, duk wani abu da kake jin ya rikice maka in ka koma sai ka ga sun warware shi. Bahawi a cikin Mushkil da cikin Ma'anil Asa, Ibn Abdulbar a cikin Tamhid da cikin Al-Istizkar, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ɗinsa da sauran littattafai, Al-Imam Adh-Dhahabi a cikin littattafan shi Tarikhul Islam da Sirru Alamin Nubala, Aini a cikin Umdatul Ahkam, Umdatul Qari, ga sunan Mubarak Furi da nan baya baya ma irin su Albani, irin su Uthaymeen, irin su Ahmad Shakir, ga sunan irin su Al-Ethiopia, Allah ya gafarta musu gabaki ɗinsu. In baka sani ba to ka tambayi wanda suka sani, in baka san yanda ake tambaya ba, baka san ya za a duba ba, to ya nuna baka da cancantar kai magana akan hadisan, baka da qualification, baka da ahaliya na ka dinga magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar alqur'ani ne, idan kai ba malamin tafsiri bane, kai ba kai ne qurtubi ba, ba kai ne ibnu kasirin ba, ba kai ne abin nan ibnu atiyya ko zamakshari ko shankiti, duk ba kai bane waɗannan, to ya kake waye baka ƴancin ka dinga magana akan alqur'ani? Ina ka samu wannan ƴancin? Baka da wannan ƴancin. In za ka yi magana akan alqur'ani, fassara da fiqhu da asbabun nuzuli da rasmu, sai ka koma gun waɗannan malaman da ire-iren su, ka binciko maganganun su. Li'irabun alqur'ani ne magana akan iskaliyar na wasu kalmomi ko na wani abu da ya rikice maka, fiqhun da ke ciki ne, hadisan da ke fassarawa, tarihin saukan ayoyin, duka sun gama bayani. Kai kana malalaci ko sai karanta baka ce ba haka bane, lalacin kai shine hujja ke, jahilcin ka shine hujja. To irin waɗannan jama'a bai kamata ma ka saurare su ba, sab ka ji yadda dai malaman da suke warware komai, to haka suke bin komai, suna tsefe shi ɗaya bayan ɗaya. in kana karantawa zaka dinga shan mamakin irin baiwar da Allah ya musu Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu rahama wannan kenan to sai malam ya ci gaba da cewa fasdun wa fi marji'ihim fi hadhihi al-ghazwa to kafin mu je nan sai mu dauki wannan takarda dama ga tana an raba mu kowa wanda take dauke da fa'idoji ya gama mana da kissa yanzu ya gama da kissar ya rage mu ji wato fa'idojin da ke cikin ta saboda kissa ce mai fa'idoji da yawa to bai dace kawai mu karanta ta haka mu tsallake ba ba tare da mun ƙara komawa gurin malaman nan sun ƙara shayar da mu wato fa'idoji ba dan haka muka waro guda 100 ne kawai waɗannan guda 100 na jin da ko biyu ne daga cikin fa'ida sama da 500 da malamai suka fitar akan wannan hadisi waɗannan zaka ga kai ma inde da baraka da wayenka da hange ne san ka zaga wasu a fili ma suke yi ko da baka gansu ba da an faɗa ma zaka ga iddai ne su ko mun gane na farko malam yace wannan na dauko su daga wata makala ne da wani malami yayi akan hadisin kawai hadisin kawai ya dauka yayin rubutu akan sa daga nan rairayo mana waɗannan fa'idojin fa'ida ta farko shine jawazul qur'a halaccin yin qur'a akan abu idan mutane biyu sun cancance shi ga wani abu da za a ba guda ɗaya ne amma kuma wanda suka cancanta a ba su mutum biyu ne kamar a ce za a ba da wata kyauta ko wata lambar yabo ko wani abu makamancin haka ko a aji yara sun yi bracket a maki ko za a biya wa mutum ɗaya kujeran maka kuma ga waɗanda ya kamata a biya sun fi mutum ɗaya kamar ƴaƴa ko mata ko makamancin haka to idan waɗanda suke da tarayya akan abin suka yarda babu laifi a bi wani salo na ƙura'a wato na raffle draw ko makamancin sa dan fitarwa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata shi da tafiya da su kamar da Aisha ta ambata tun farko cewa ƙura'a akai sahamin ta mutu aka tafi da ita na biyu safarul mar'ati yakudu ma'a zawjin aw mahrami tafiyar mace abinda musulunci ya gindaya shi ne mace ba ta tafiya ita kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah ranar alkiyama ta yi tafiyar kwana ɗaya da wuni ɗaya ba tare da muharramta ba domin shi zai ba ta kariya shi zai zama wato inuwa da za ta shiga ta huta shi ne sanadinta ba daidai ba ne irin abin da a yanzu yake faruwa mata su ta tafiye-tafiye iya san ransu wannan ba daidai ba ne ya saba wa asalin shari'a ta musulunci amma zamani ya riga ya zo da ba ma a tunanin haka ba daidai ba ne saudiya ne kaɗai ƙasar da suke saka wannan sharaɗin ga masu shiga ƙasarsu a iya sani ne kuma su ɗin ma cutar sa ake to da dama biza namijin biza ake Allah shi kyauta amma dai inda za a bi shari'a musulunci to ba daidai ba ne na uku khurujul mar'ati ila al-ghazw halaccin mata su fita zuwa fagen fama idan akwai buƙatar su a matsayin matan sojojin kamar yadda ta fitar da manzala sun sama matsayin matar shi ko kuma mata wanda za su yi wani aiki da mata ne suka iya shi kamar dafa abinci kamar kula da marasa lafiya ko makamancinsa na hudu wujubul hijab wajibcin sanya hijabi ga ƴa mace fa innahu idza furida ala ummahatil mu'minin kana ala ghairihinna awla mun ji ya faɗi cewa ya santa kafin hijabi in ya zama na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce lastunaka ahadin minan nisa ku ba irin sauran mata bane aka fallanta musu hijabi to waɗanda ba su ba su yafi cancanta a fallanta musu sanya hijabi wato su yi shiga mai kyau kuma su zama ba sa cakuɗaɗɗiya da maza wal adillatu ala dhalika kathiratun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalilai akan haka suna nan da yawa a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi neman littafin jilbabul mar'ati almuslima na Sheikh al-Albani rahimahullah dangane da tafasil na waɗannan bayanai abu na biyar ihtimamu annabi sallallahu alaihi wasallam bi amri al-jihadi wal ghazwi fa huwa dhirwatu sinam al-islam yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake muhimmanta da al'amarin jihadi da yakan kafirai saboda wannan shine tsororuwan musulunci da aka yake zuwa da kai shi so da dama na shida annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la ya'lamuna al-ghaiba annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai basu san gaibu ba basu san gaibu ba da sun san gaibu walau kana ya'lamul ghaiba lama taraka zawjahu bi mufradiha da ya san gaibu da bai tafi ba matar shi ta kadai a daji ba wa an wa amma ashabuhu falam mama ba su kuma sahabbai yayin da ya wuce gaba wal hamlihim wal hawdat wa huwa khilwun minha falima magani wannan falima saboda abin da ya gabata da su ma basu san an tafi ambata ba wal hamlihi bil haudaja wa huwa khilwun minha da kuma da suka dauki haudajin nan bata ciki da sun san gaibu da sun san cewa is empty wannan yana cikin dalilai akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar shi na bakwai khidmatul ajanib lil mar'ati min wara'il hijab wato halaccin wanda ba miji ba ba da ba yau mace mata wata hidima amma tana cikin hijabinta tana cikin gidanta amma wani a waje yana mata wani aiki ko yana gudanar mata wani kasuwanci ko yana tuka mata wata mota ta kuma kamuncin haka kamar da shi wannan bawan Allah tana cikin hijabinta lafazin hijabi anan yana nufin tana cikin wato killataccen wuri tana cikin haudajin nan tana cikin wato tana kan tana cikin haudajin nan su kuma suna daukan haudajin kaga ba sa ganin tana cikin hijabin take malam ya ci gaba da cewa na bakwai khurujul mar'ati biduni idni zawjiha fil umur allati jaral urfu biha halaccin mace ta fita ba da izinin miji ba abinda al'ada ta yadda da haka domin ta fita daga cikin haudajin da zata dan kewaya to al'ada su ta yadda da haka musamman a wancan zamanin ko kuma inda suke musamman tunda daji ne kuma wurin babu wurin kewayawa a cikin shi sai an fita to haka duk mutanen ko ina suna da al'adun su a cikin al'adun akwai abin da ya halasta irin wannan idan ya faru haka ba laifi bane ba kuma abin a zarge ta bane ma'ana idan mun saba al'adar wani gari cewa mace na fita ta nemi almajiri yazo ya ɗebo mata ruwa ko ya mata cefane ko tana fita ta shiga gidan makwabta idan ta ji ana wani kwalala ko an yi haihuwa ko an yi rasuwa ta je ta yi gaisuwa a makwabta ko ta tafi gidansu sai ta gaishe su duk mako ko kuma ta saba fita makaranta kullum in za ta fita makarantar nan ba kuma ta ci mishi wani baban Samira zan fita ba kaga ba a yin wannan aiko to al'ada ta yarda da wannan to ba laifi bane karka mun saboda zafin kai kace ya kai kika fita ko mun gani sai dai tun farko da ba ka ce to ni fa kullun zakin ga mu kai ma zaka gaji da ana ga maka zaka gaji idan al'ada ta nuna babu komai to ba laifi bane akwai abin da al'ada ba ta yadda ba shine inda ba a saba zuwa ba ko inda za a je wata kila a dade ko inda za a je a kwana kamar a ce za ta je ita da babanta da wanta da bayan da za su tafi ƙauyen su ganin dangi kaga wannan dole za a gaya maka dan wata kila za a je a yi sati guda mako guda da makamantansu wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa fa aisha radiyallahu anha lam tasta'dir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda khurujiha li qaba'il haja bata nemi izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sallar tabbiyan bukatarta wato a can dajin da kuma a gari ma bayan an dawo wa illa lama zadara almakana biduniha da an san bata ciki da ta nemi izini da dole za a tantance kafin a tafi ba a batta baya ba na tara ri'ayatul lahi li awliyai Allah subhanahu wa ta'ala yana kiwon masoyansa yana ba su kariya wa haba yattaduhu min janiba adida zaka ga wannan tafsiri da dama na farko fa bil nawli baccin da tayi a dajin nan yanqatu tafkiru aisha radiyallahu anha ta dawo bata ga kowa ba sai Allah ya kimsa mata bacci wanda ya dauke mata tunani da damuwa fima ahammaha wa aqlaqa rahata ta manta da abin da ya sa mata damuwa wa bi qaddirullahu ta'akhkhura safwan li yulhiqaha bil jayshi sannan Allah kuma saboda kariyar da yayi bata sai ya kaddara safwan dinnan ya zama a baya dan ya zo ya riska da ita da sojojin wata ta lafi a azami suwariha fi aya fi nuzuli ayati bara'ati sannan mafi abin da ke nuna Allah ya kula da ita Allah ya girmama ta shine ayoyin da suka sauka dinnan da suka yi bayani akan bara'ata innal ladina ja'u bil ifki wa qash wa fi annaha maridat ba'da ruju'iha sannan kuma da yadda ta rashin lafiya ba'da ruju'iha ila al madina wannan ila ne falam ta'lam bima yuqalu illa qabla waqtin yasirin min nuzuli bara'atiha ta dawo cikin rashin lafiya duk kariya ne Allah yake bata bata ji labarin abinda ake fade ba sai gab da za a saukar da barantaka ta an yi kaman mako hudu ana wannan dabdala amma ta ji abin ne a cikin kwanaki uku ko biyu karshe kawai imagine inda ta yi tsawon wata guda tana cikin wannan damuwar za ta yi kama da wani ciwo a zamanin ne a ce ciwon zuciya ko hawan jini ko saboda damuwar a kwana biyun nan ma har ta manta wasu abubuwa ta kasa tuno sunan Yaqub baban Yusuf alayhi salam. Malam ya ci gaba da cewa walau alimat fi awwal al-amri lakana al-khatabu a'zam da bala'in yafi haka. To wannan kuma yana nuni har ila zuwa ga cewa mustahabi ne abin nema ne a koyi wani labari mai daci mai damuwa ga wanda aka san in ya ji labarin zai cutu wanda labarin ya shafe shi kuma wanda in ba a gaya mishi ba ko a gaya mai ko ba a gaya mai ba za a yi sanin matsalar ba. Akwai mutumin da in aka gaya mishi wani labari zai cutu fiye da kima, wani mara lafiya ne dama ko wanda ya riga ya shiga wata sadama sai aka mishi wata mutuwa mai zafi wadda ana ganin an gaya mai lokaci daya ko an gaya mata shi ma zai iya mutuwa ko ta iya mutuwa. To zaka sai a jinkirta labarin har zuwa sanda aka ga ya dace, ko wata asara ta shafe shi, ko haɗari, ko wata gobara, ko duk wata damuwa, ko wani sharri da aka yi masa. Ma'ana dai ya zama muna da hankali da tunani da hangen nesa ya ya kamata mu kai munanan labarai ga mutanen da abin ya shafa. Ina fata mun gane wannan. ومما ذكره ابن حجر رحمه الله ابن حجر يامبا جد فائدة يكتوى شؤم شدة الحرص على المال شؤم تنسان دوكيا لألا يكيم سوى متاني. فهذا ما قضى بتأخر عائشة عن الرسول أبا راجم تبيع دان أدن تتسام كني شيسا عائشة تسام وانا مطلع سوى دا تنظر تغتا يدى أبو da kawai ta bar su shikenan ba komai ta tafi abinta duk ba wannan ba zai faru ba, amma wani abu ne mai daraja ba zai yi ta bar shi ba ko. To shi'umci ne na kuɗi, kuɗi suna da shi'umci, duk abin da yake da daraja ta kuɗi yana da shi'umci. Yanzu ka kaddara ce kai ne ka je an tsaya a hanya da luxurious ana tafiya, bayan an gama cin abinci ka zo mota kawai sai ka lalaba sai ka jiba ka ji wayarka ba ko wallet ɗinka, za ka je ne kawai ba komai Allah ne ya kaddara. Inna ai dole ka san da zaka yi ka ce a tsaya ka je ka nema, musamman kana tunanin cewa a wuri kaza da ka zauna ka ci abinci ko ban daki ko kai sallah a masallaci kana sa ran anan ka bari, wani zai gwammace ma gar mota ta tafi ta bashi, duk abin da zai faru ya faru saboda muhimmancin wannan dukiya. Na 11 adabu Safwan radiyallahu anhu, wannan bawan Allah Safwan dan Sal yana da ladabi yana da mutunci, sahabi ne na kwarai. Fa innahu starja'a liyukida, istirja'i yayi dan ya tashe ta bai ihu ko ya buga ashar ko ya fito ba sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walam yunadi alaiha bismiha, bai kwalla mata kira ce wance dama ke ce anan, bai mata irin wannan kira na yan daba ba, kuma ta kallama ma ha bi kalimatin wahida, bai ce mata komai ba saboda magana bai da wani amfani ya mata magana, abinda zai ke so ta tashi kawai ta hau kan wannan raƙumi, kuma ya samu yin haka ta hanyar faɗan kalma mai daɗi, kalma mai asali istirja'i. Na 12 ihtimamuha bi hijabiha fa aqiba istiqadiha wa ru'yata li Safwan khammarat wajha, yadda Aisha take ba da muhimmanci ga suturta jikinta da ɓoye jikinta, da ta ganshi da ta farka ta ganshi abinda ta fara yi shi ta mamma za ta lalube fuskarta. Mashru'iyatu taghdiyatul waji, daga nan kuma sai mu cire cewa shari'a ta tabbatar da rufe fuska da mata suke niqabi da hijabi da mata suke sakawa burka tun daga ka su rufe kansu, wannan shari'a ta tabbatar da shi. Inna ma mahallun niza'i shine shin niqabi wajibi ne ko ba wajibi ba, wannan maganganu ne masu tsayi musamman ga malaman zamanin nan su Al-Albani su Uthaymeen su Ibn Baz da makamantansu, Allah ya kawata musu gabaki daya, suna da maganganu da yawa akai. Ash-Shaykh Al-Albani yana da karkata zuwa ga cewa mustahabi, yayin da galibin waɗannan malamai na ƙasar Saudi Arabia su kuma suke da karkata zuwa ga cewa wajibi, wallahu a'lam. Abu na 14 al-istirja'u indal masa'ibi kama allamana rabbuna, faɗan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inda duka ga wata musiba kamar yadda Allah ya karantar da mu cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na 15 igasatul makrubi wal munqati'i wa hadha min karimil akhlaqi wa nabil sifati, kai agaji mustahabbanci da sunnancin ba da agaji ga wanda ya shiga cikin wani bakin ciki da wanda ya shiga cikin wata damuwa, wannan agazawa bayi da suke cikin bala'i da damuwa na daga cikin halayen mutanen kirki. daga cikin sufofi na jarunta da ya ganta cikin bala'i ya ma zai taimaka mata ya bata raƙumin shi ta hagu wannan ya daga cikin sufofi na mutanen kirki na shida ahamiyatu saqa fil jaj muhimmancin masu tafiya a kafa a sojoji wanda ake barinsa a baya dan su take baya su dinga duba ko akwai wata matsala ko abinda akwai abinda aka yar ko akwai wani wanda ya ji ciwo rauni ya tsare shi ya fadi da makamancin haka na bakwai tabri'atul mar'i li sahatihi li alla yuttahama mutum ya kokari yana daga cikin fiqhu hadisin nan shine mutum ya dinga kokarin yana kokarin ya fidda kanshi daga duk abin da zai ja mishi zargi falaqad qalat domin ta ce ma yukallimuni kalima bai ce mulu komai wa fil hadisi da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi ummukum safiya hadisin nan na na kissar ziyara da safiya ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin yana itikafi kaga duk wannan suna nuna kodai da magana ko da aiki ko kuma da barin wani aiki wanda zai sa a zarge ka kana iya kabarantar da kanka da fadan magana kana iya kabarantar da kanka da aiki ko kuma da barin wani aiki annabi Yusuf ya barantar da kanshi da magana da yake cewa hiya rawadatni an nafsi ita ta jawo ni ita take nema na da lalata akan kai na 18 alhilfu min ghairi istihlaf fi qawliha halastu mutun ya rantsi koda ba a tambaye shi rantsuwa ba kamar da Aisha take cewa wa wallahi wala sami'tu minhu kalimatan ghairi istirja'i tace na rantsi da Allah ban ji wata kalma a bakinsa ba in banda cewa da yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ba wani tambaye shi rantsuwa amma ta rantsi to ya halasta shi ma haka na 19 mashyul ajnabi amama almar'ati kama fa'ala safwan radiyallahu anhu wa musa alayhi salam halastin ya zama kuna tafiya akan hanya da mace wanda ba matarka ba kana gaba tana bi yafi sauki akan ka shiga gaba idan tafiya ta kama ku kai da matar da ba matarka ba sai ka shiga gaba sai ta shige ta kai a baya tana bin ka kamar yadda musa alayhi salam yayi a kissar shi da waɗannan ƴan mata da tace inna abi yad'uka liyajziyaka ajran ma saqaita lana da kuma shi ma anan haka yana gaba tana jarrafo to a wasu al'adu ma a wasu al'adu waɗanda garuruwan da ake kiyaye al'ada har yanzu akwai inda rashin kunya ne ka jera ma da matarka matarka ma yadda mu yanzu ustazai da ɗan boko ba ruwan wani ma sai ga yaje da matar shi kawai rike mata hannu ba ruwan shi yana ganin waye zamani ne duk wannan wani feleke ne jama'a da rashin kunya ko mun gane to akwai garuruwan da in ka je har yanzu ƙauyuka da inda ake da rugo al'adu masu kyau baka isa ka jera da matarka ba ma musamman ka wuce ta gaban da tawa wannan rashin kunya ne sai dai ta biyo ka a baya amma mu ina ruwan yanzu musamman saboda mun saba muna hawa mashin da su muna shiga motoci mu shiga keke nafe shikenan kuna tafiya ma wani ba ga suna yi suna tabawa suna yi suna shewa suna tabawa wannan duk wasu al'adu ne sababi ba mu san asalin su ba Allah shi ke to wataƙila tasirin kallace-kallacen fina-finai ne da globalization lokaci yayi ko eh ai awa ɗaya muke so mu dinga saboda ai shida na yi zaka ga magariba ta yi gara mu da saurara an tunda mun zo karatu na gaba sai mu karasa insha Allah sai mu tashi a lamba ta 20 da yake cewa adawatul munafiqina wa hifdhuhum lin muslimina za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah